The voice of America, direct from Washington. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci da fatan ana ci gaba da bukukuwan sallah lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da Sura Akabo abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Talata, 3 ga watan Mayu shekarar 2022, ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don bikin ranar 'yancin 'yan jarida a duniya. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
To Mahmud, a Ukraine magajin garin birnin Mariupol da aka yi wa ƙawanya ya ce har yanzu akwai 'yan ƙasar wajen 100,000 da ke cikin birnin. Musulmi a India sun yi bukukuwan sallar Idin wannan shekarar a yau Talata, bukin da ke zuwa bayan hare-haren da aka yi ta kaiwa al'ummar musulmi a watan Ramadan. China na shirin ƙara yawan asibitoci don tunkarar yawan yaduwa da cutar COVID-19 ke yi, duk da yake adadin sabbin kamuwa na ci gaba da zama kaɗan.
Kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa yayin da manyan jam'iyyun siyasar Najeriya ke harama fitar da waɗanda za su tsaya musu takarar shugaban ƙasa, shugabannin al'umma na kira ga 'yan siyasar da su guji duk wani abu da zai iya tada husuma.
Duk abin da mutum ke tsarawa ya ci gaba, amma ya san tsarin Allah shi ne ke kasancewa. Mutum kan iya tsara zama shugaban ƙasa ko gwamna ko wani abu, idan Allah bai so ba, ba zai kasance ba.
Fassarar kalaman mai alfarma sarkin musulmi Muhammad Abubakar Sa'ad kenan, za ku ji ƙarin bayani. Sannan 'yan uwan waɗanda aka yi garkuwa da su a harin jirgin ƙasan na Najeriya na ci gaba da yin magiya ga gwamnatin tarayya, kanta taimaka musu wajen kubutar da 'yan uwansu da ke hanin 'yan bindigar.
Ina roƙon gwamnati don Allah su yi haƙuri, su duba mu akan matsayin 'yan ƙasa da kuma 'ya'ya, muna duk abin da zai yiwu, saboda mutanen nan sun ce su ba sa da abin da za su yi da mu, gwamnati ta sani.
To da yake wuce ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, za mu leƙa jamhuriyar Nijar domin jin halin da 'yan wato mata 'yan jarida ke ciki. Kazalika shirin noma, tushen arziki da kuma wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana na nan tafe. Amma kafin nan, bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya ga labaran. A Ukraine, magajin garin birnin Mariupol da aka yi wa ƙawanya yau Talata ya ce har yanzu akwai 'yan ƙasar wajen 100,000 da ke cikin birnin, yayin da jami'an gwamnatin Ukraine ke jiran isowar rukuni na farko na mutanen da suka iya ficewa daga katafaren kamfanin ƙarafan nan wanda aka kai wa harin bom. Magajin gari Vadim Walichenko ya ce waɗanda har yanzu ke cikin birnin sun hada da wasu farar hula waɗanda suka makale a ginin ƙarƙashin ƙasa da hanyoyin ƙarƙashin ƙasa da ke ƙarƙashin ginin kamfanin ƙarafan nan na Azovstal. Akwai kuma wasu sojojin Ukraine wajen 2,000 da suka makale su ma a wurin. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba, jiya Litini, ya ce farar hula ne kadai suka iya ficewa daga ginin ƙarƙashin ƙasan zuwa yanzu, kuma gwamnatin Ukraine na ci gaba da tattaunawa kan yadda za ta kwashi sojojin da suka makale cikin ginin su ma. Farar hulan da aka kwasa sun doshi Zaporizhzhia, mai tazarar kilomita 200 daga wurin. Musulmi a India sun yi bukukuwan sallar Idin wannan shekarar a yau dindin Talata ta wajen yin addu'o'i a harabobin masallatai, duk da yake bikin na wannan shekarar na zuwa ne bayan hare-haren da aka yi ta kaiwa al'ummar musulmi a watan Ramadan. Ba za mu iya irin annashuwar da muka saba yi ba a wannan karan, a cewar Muhammad Habib Ar-Rahman, wani injiniya a Mumbai, birnin hada-hadar kasuwanci na India. Ya kara da cewa wannan ce sallar Idi mafi abin tunawa na bakin ciki ga musulmin India. Matakan nuna ƙiyayya ga musulmi da kai hare-hare kansu sun karu a faɗin ƙasar a watan jiya, ciki har da jefe-jefen duwatsu tsakanin mabiya addinin Hindu da musulmin, yayin wasu tarurruka na addini da kuma rushe-rushen gine-gine akasari na musulmi da hukumomi suka yi ta yi.
An jima kaɗan, Ibrahim zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu duba ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafa da su. Yayin da ake bikin tunawa da ranar 'yancin 'yan jarida a yau Talata, 3 ga watan Mayu a sassan duniya, cibiyar 'yan jarida a jamhuriyar Nijar ta yi bitar halin da aikin jarida ke ciki a ƙasar, wacce ke fama da matsalolin tsaro baya ga wasu matsaloli masu nasaba da tattalin arziki. Wakilin muryar Amurka Aimai Suleiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Sabanin yadda a shekarun baya ake shirya shagulgula da dama domin karrama ranar 3 ga watan Mayu, a wannan karan cibiyar 'yan jarida Maison de la Presse ta takaita abin ne da sanarwar bitar halin da aikin jarida ke ciki a Niger. Kasar da rahoton kungiyar kasa da kasa ta RSF na 2021 ya ayyana a matsayin ta 59 daga cikin kasashe 180, abin da ke nufin bata cila daga matsayinta na 2020 ba, duk da cewa a bayan nan hukumomi sun dauki matakin sassauci ga 'yan jarida masu rubutu a yanar gizo-gizo. Suleiman Umaru Bura shine sakataren yada labarai a cibiyar Maison de la Presse.
Ita wannan doka yau shekara uku da aka dauke ta, dama kungiyoyi na jaridu musamman ma babu wannan babbar kungiya ta bayyana rashin gamsuwa da wannan doka, saboda doka ce wanda bata ba wa dan jarida incin shi yanda ya kamata a ce yayi aiki, bata kare shi yanda ya kamata. Tunda yanzu aka mata gyaran huska abu ne mai kyau, kuma rashin tsaro ya sa a kasashe da yawa wasu 'yan jarida sun shiga cikin matsaloli. Sai dai Allah ya sa mu a cikin kasar mu ta Niger ba a samu wani dan jarida da za a ce ko an darme shi haka iya gidan kaso, ko kuma ya rasa ran shi an kashe shaka.
Shigowar kafafen sada zumunta a zamantakewar jama'a a yau wani al'amari ne da ake ganin sa tamkar wata barazana ga makomar aikin jarida. To amma a cewar wani dan jarida mai zaman kansa Suleiman Je, ba kare bin damo.
Diya da an kai dan jarida ko dan karamin rubutu yayi, sai yayi maka rubutu wanda daga baya in ka karanta ba za ka tsaya ka yi tambayar ina ne wannan abun ya faru, ko akan wane wannan abun ya faru, sai ya baka cikakken labari.
Halin matsin tattalin arzikin da kafafe masu zaman kansu ke ciki wata matsala ce da ke iya shafar 'yancin aikin jarida da na fadin albarkacin baki. Alhali su ne ma'aunin mizanin demokradiyya a kowace ƙasa. Cibiyar 'yan jarida na ankarar da gwamnatin Nijar akan wannan batu.
Ya kamata da diba ta gani ai su gidan jaridu yadda za a musu wani farashi nasu na daban, musamman ma abin da ya shafi harkokin wuta, abin da ya shafi harkokin telefon, abin da ya shafi harkokin internet, kai hal abin da ya shafi man ma da suke sha, saboda gwamnati ya kamata ta duba ta gani kokarin da gidan yalbu suke yi.
Yanayin da 'yan jarida mata ke cikin sa a yayin gudanar da wannan aiki ita ma wata matsala ce da ake ganin tana mai da hannun agogo baya a kokarin tabbatar da cikakken 'yancin aikin jarida da na fadin albarkacin baki. Balkisa Hamidu da Usaina Haruna na cewa haka maganar take.
A wata rana akwai wani suje da ake cewa wannan mace ɗaya ga yin shi bisa harkar wajen sante kiwon lahiya, wani harkar politics aga kamar mata ba a sa su, kamar busan komai akan shi ba, kuma ba dan busan komai ne.
Ni da kaina da nace magana lokacin ma da Boko Haram yana zahin shi na tashin yamai har zuwa gingimi daukar labaru, amma babu matakai da aka dauka dan a bada kariya bis aikin jaridan da ake yi. Kenan muna iya cewa nan muna ganin matsaloli. Bayan wannan kuma tsakanin mu ma da muke aiki, wata ran matan da suke samun babban matsayi sai kaga wani ya gwada mishi kai wannan mace ce ni na bar mata na gida mace ba ta iko na. Ba haka nan ne ba, ilimi gare ta, ilimi gare ka, kuma Allah ya daukakanta, dole a yarda da wurin da Allah ya kai ta.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim ya dawo da karshen labaran duniyar.
To Mahmud, China na shirin kara yawan asibitoci don tunkarar yawan yaduwar cutar COVID-19, duk da yake adadin sabbin kamuwa na ci gaba da zama kaɗan. Yau Talata, kafafen yada labaran gwamnati sun ce an sake shirya wani asibiti mai ɗaukar gadaje 1,000 a karkarar Jiutiangshan wanda ke arewa maso gabashin ƙasar, wanda tun asali an gina shi ne a shekara ta 2003 saboda jinyar cutar SARS wadda ta ɓarke a lokacin. Wasu rahotanni waɗanda ba na hukuma ba da aka yada ta yanar sadarwa na cewa an ma shirya dubban gadaje a wata cibiyar killace marasa lafiya daura da filin jirgin sama. To amma kafafen yada labaran gwamnati ba su tabbatar da waɗannan shirye-shiryen ba, a wani mataki da ake ganin na kauce ma tsorata jama'a ne. Sabbin kamuwa da cutar dai a yanzu ba su raguwa ba su karuwa, inda aka samu 62 jiya Litini, 11 daga cikinsu ma ba su nuna alamomin cutar a jikinsu. Wato yawan masu kamuwa ya karu kaɗan ne kawai daga 50 da aka samu a ƙarshen mako. Wani abu da mamayar Ukraine da Rasha ta yi ta rutsa da shi kuma shi ne 'yancin 'yan jarida a Rashar, bisa ga wani sabon rahoto na 'yan jaridar sa kai na ƙasa da ƙasa, ko Reporters Without Borders a Turanci. Ƙungiyar fafutukar ta 'yan jarida ta baiwa Rasha maki na kusa da na ƙarshe bisa ga alƙalumanta na bayyana matakin 'yancin 'yan jarida a duniya ko World Press Freedom Index na shekara ta 2022 wanda aka bayyana yau dinnan Talata, albarkacin ranar 'yan jarida ta duniya. Alƙaluman da ake fitarwa shekara-shekara a karon farko sun kasafta ƙasashe 28 a matsayin waɗanda akwai mummunan abun faɗi a kansu game da 'yancin 'yan jarida. Ƙungiyar 'yan jaridar sa kai ta ƙasa da ƙasa ɗin ko RSF a taƙaice ta ce Rasha ta ƙara fatattakar ɓangaren jarida da take yi bayan da sojojinta suka afka ma Ukraine ta wajen farfaganda, kafa wasu dokoki don ɓata sunan kafafen yaɗa labarai na ƙwarai da rufe shafukan yanar sadarwa da kuma kame. Sauran ƙasashen da suka yi ƙaurin suna wajen tauye 'yancin 'yan jarida sun haɗa da Afghanistan, Hong Kong, Habasha, Myanmar da dai sauransu. A ƙarshe, ƙasar Spain jiya Litinin ta ce an yi kutse a wayoyin salular Prime Minister Pedro Sanchez da Ministar Tsaro Margarita Robles.
A gaida Ibrahim Kalma si Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya da yake an kammala azumin watan Ramadana, wani abu da ke sa ran zai dauki hankalin jama'a shine batun tsayar da 'yan takarar mukamman siyasa. Da yake babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta kammala saida form na tantance masu neman takara kuma ta saka wannan wata na Mayu lokacin tsayar da 'yan takarar. Ita kuwa jam'iyyar mai mulki ta APC tana kan saida form. To, sai dai shugabannin al'umma na ci gaba da jan hankulan 'yan siyasa akan kaucewa rigingimu da ka iya haddasa husuma a ƙasar. Daga Sokoto ga rahoton da Muhammad Nasir ya aiko mana.
Rigingimu a lokutan zaɓuɓɓukan siyasa a ƙasashe kamar Najeriya ba sabon abu bane, domin an jima ana ganin hakan, abinda wasu lokuta har sukan kai ga haifar da mummunan sakamako. Ba da jimawa bane 'yan Najeriya suka ga an samu rashin jituwa tsakanin wasu masu neman takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar adawa ta PDP, inda aka ji gwamnan Sokoto ya yi zargin cewa akwai wata kullalliya a yankurin sulhu da suka yi, yayin da shi kuwa gwamnan Bauchi aka ji yana godiya akan zaɓensu da shi da tsohon shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki. Mutane da dama dai sun tufa albarkacin bakinsu akan waɗannan rigingimun. A wata ziyara bazata da gwamnan Bauchi, Bala Muhammad ya kai a Sokoto ranar sallah, ya shaidawa mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar cewa 'yan takarar shirye suke su yi siyasa cikin tsanaki.
Me and my brother, you know what we are doing as politicians. We assure you we are not going to cause any disaffection.
Da ni da dan uwana gwamnan Sokoto mun san abin da muke yi, zaman mu 'yan siyasa. Muna baka tabbacin ba za mu kawo ko wace kiyayya ba ko wata matsala a yankin ka, amma Najeriya baki daya za mu kasance jakadu na gari. Akan haka ne ma kake ganin mu tare, manufar mu iri daya ce, ba muna nufin dole sai mun samu ba. Kuma muna sani da tarbiyya wadda kuka aza mu a kanta, ta mu kaunaci al'ummarmu kafin komai. Shi kuwa mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar jawo hankalin 'yan siyasar Najeriya ya yi.
No matter how much you plan, continue planning, Allah is the best of planners.
Duk abin da mutum ke tsarawa ya ci gaba, amma ya san tsarin Allah shi ne ke kasancewa. Mutum kan iya tsara zama shugaban ƙasa ko gwamna ko wani abu, idan Allah bai so ba, ba zai kasance ba. Akan hakan ne ma muke ta kira ga 'yan siyasa su san cewa Allah ne kaɗai ke baiwa bawansa abin da yake so a lokacin da yake so, ko kuma ya karɓi abin da ya baiwa bawansa lokacin da yake so. Ko da yaushe mu kasance masu miƙa wuya da yarda da hukuncin Ubangiji. Wannan dai ba shi ne karon farko ba da mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar da ma wasu muhimman jama'a ke jan hankalin 'yan siyasar Najeriya, amma har yanzu a iya cewa ba ta sauya zane ba. Masu lura da al'amuran yau da kullum kamar Farfesa Bello Dodon Bada na ganin cewa
ya danganta daga bisa gami mun ka gina siyasar mu a ƙasar mu, inda duk ba a gina al'amari akan kishi na ƙasa ba da sanin ya kamata. Mun ji da siyasa mu akan ni me nake iya samu, ba me wani aiki zan wa al'umma ba. To shi yasa kake ganin suna ta samun sabani tsakanin su, ana tacce nace duk yanda manya suka ja musu kunne suka taka musu birki cewa bai kamata ana rigingimu ba, kada su sa talakawa cikin fitina, su sa ƙasa cikin fitina, su ba za su ganewa ba.
Matsalar rashin tsaro a Najeriya ma har yanzu tana nan bata je ko ina ba. kuma ga rigingimin siyasa na batun kunnu kai, abinda mai alfarma sarki musulmi ke tunatar da waɗanda haƙƙi ya rataya kansu da su ƙara azama wajen samarwa 'yan Najeriya mafita. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To, a Najeriya har ila yau, 'yan uwan waɗanda aka yi garkuwa da su a harin jirgin ƙasan nan da ke kan hanyarsa ta zuwa Kaduna daga Abuja a ƙarshen watan Maris, na ci gaba da yin magiya ga gwamnatin tarayya kan ta taimaka musu wajen kubutar da 'yan uwansu da ke hannun 'yan bindigar. Kiran na zuwa ne sama da wata guda bayan aukuwar wannan lamari wanda ya sanadiyar mutuwar akalla mutum 8. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina kaina ya aika mana.
Yayin da 'yan ta'adda ke ci gaba da yin garkuwa da fasinjojin jirgin ƙasan nan da suka yi awon gaba da su a watan jiya, jaridar Punch ta wallafa wani rahoton da ke cewar akwai alamu masu ƙarfi da ke nuna mai yiwuwa gwamnatin Najeriya ta mika wuya ga bukatun 'yan ta'addan da su kuma su wasu daga cikin manyan kwamandojinsu da ma masu samar musu da kuɗaɗe da a halin yanzu ke tsare a hannun gwamnati kafin su kuma su sako fasinjojin. A dai makon da ya gabata ne, 'yan bindiga daɗin suka wallafa hoton wata mata mai juna biyu da ta haihu a sansaninsu, al'amarin da ya tada hankalin dangin waɗanda ake garkuwa da su, suke kuma ƙara maraicewa gwamnati cewar ta yi wa Allah da ma'aiki da kubutar musu da 'yan uwa.
Ina roƙon gwamnati don Allah su yi haƙuri su duba mu akan matsayin 'yan ƙasa da kuma 'ya'ya, muna duk abin da zai yi saboda mutanen nan sun ce su ba sa da abin da za su yi da mu. Gwamnati ta sani wannan ba abin da aka saba ba ne, idan masu satan mutane suka ɗauka ko suka yi mai ake cewa za su nema kuɗi ko kuma, amma wannan sun ce ba kuɗi ba ne, gwamnati ce da mafita, gwamnati ta tausaya mana.
A dai makon da ya gabata ne kuma, babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya, General Loke Irabo, ya yi ganawar sirri da babban sufetan 'yan sanda na ƙasa, IGP Usman Alkali Baba. Ganawar da wata majiya a hedikwatar 'yan sandan Najeriya ta tsegunta mana cewar batun kubutar da fasinjojin jirgin ne ya mamaye shi. Yanzu dai kusan gwamnatin Najeriya na cikin halin tsaka mai wuya, duba da ƙa'idojin da 'yan ta'addan suka gindaya mata. Wanda yan harta bisu masana sun ce tabbas hakan ka iya jefa harkar tsaro cikin garari. Amma matsalan irinsu Dr. Kabiru Adamu na da ta cewa a irin wannan yanayi.
Bayan da yake wannan kafa ne na jama'a kowa yana jin abin da nake faɗi ba komai nake son faɗi ba. Amma dai a taƙaice gwamnati ta samu hanyoyi na bayan ƙasa wadda ake ce ma backdoor channels na intelligence. Ta yi amfani da shi ta tattara bayanai wanda zai ba ta dama ta matsa masu waɗannan 'yan bindigan da waɗanda ke goyon bayansu, waɗanda aka sani da waɗanda ba a sani ba, don wannan ita ke kaɗai mafita. Abu na ƙarshe shi ne tabbatar da cewa binciken da za a yi ɗin da kuma ladabtar da su waɗanda suka yi, wato jami'an tsaro kenan da har suka yi sakaci aka yi shi wannan abun, zai kai ga saka sabbin hanyoyi wadda zai kai ga hana yiwuwan irin wannan nan gaba. Waɗannan abubuwan uku in aka yi, to ina gani zai taimaka sosai ya rage koda wani radadi ne wadda ita gwamnatin za ta samu saboda hanyar da mafitar da za ta so ta bi ga shi wannan yanayi mai sarƙaƙiya wadda take ciki.
Kokarin da muka yi domin jin tawakin gwamnati abin ya ci tura. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To, yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe ne da minti 18 hudu kenan da minti 18 a Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashanmu ta VOA Africa akan mita 101.5. Haka kuma a kodayaushe muna nan a shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladi na ci gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraronmu suka ji a makon da ya gabata, shugaban kungiyar manoman Ghana, Malam Abdulrahman Muhammad, ya bayyana mana irin matsalolin da manoma ke fuskanta a ƙasar. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilin Makumasi Hamza Adam ya tattauna mana da babban jami'in sashin nazarin abinci da noma tare da kiwon dabbobi karkashin hukumar MOFA a Ghana, Malam Jafar Dan Kwabiya, kan irin matsalolin da manoma suka fi kokawa a kai.
Na farko, kaga in ya zo abinda muke kira climate change yana cikin abinda ya kamanci gwamnati na Ghana ya sa himma kai, saboda yau kashi 90 na manoman Ghana in ba hadari yayi ba ba su iya su yi shuki. To in dai an saura ana jiran hadari yayi, noma lokaci ne, in lokaci ya riga ya wuce to ya wuce. Na biyu, kayan aiki noma shine takin zamani da iri da za a doki a shuka. In ba mu samu waɗanda ke haifa da yawa ba, kaga manomi shi ya samu bag daya ko bag biyu, wannan bai taimakon mu. Sannan manomanmu da yawansu ba su san iri wanda aka yi aiki kai, shine wanda aka sarrafa, wanda ke daukan lokaci kadan ya nuna a yanka. Ba mu samu wayannan, suna nan suna amfani da iri wanda ya jima, yau wayannan nan duka ba su taimakon mu. Sai mu bari kowa ya san cewa manomanmu na wahala. Shine an ce mana ya kamanci a taimaki manomi, amma yau in manomi ya ce ya je bank yana neman kudin da zai taimake shi yayi noma, bai taba samu, saboda wai ana soro in yayi shukin bai samu abunda zai biya banki. Yau noma mun kawo ilimi na zamani, shi yake cewa technology cikin noma, amma manomanmu yau ba su san ma abunda yake cewa drone cikin noma ba. Abunda aka sani kawai ne shine ana daukan wuka, shine cutlasses ana amfani da su cikin noma, wannan ba su taimakon. Sannan kaga manomanmu karancin abunda suke shuki shine hectare daya, eka biyu da rabi. Amma yau in ana son ayi noma ya kamata ayi noma sosai, a samu abinci sosai. Sannan na uku, kaga in yazo kan ya za a yi a samu abinci, wani lokaci muna samu ayi noma a samu abinci sosai, to abincin na nan ba san ma inna za a je ba, shi abincin ya bata ko a'a manomin ya dauki ya kai kasuwa kawai. Wanda zai iya yace shine wanda ya fito kasa da ke kewaye da mu, Burkina, Togo, Cote d'Ivoire, shi su zo su kwashi abincin mu su fita da shi. Amma abunda kuma kowa ya san ya dame mu shine wannan ciwo na coronavirus. Da gaske kowani manomi ko kowa yau Africa ko duk duniya ya san cewa ba a iya ayi noma ba da waɗansu kayayyaki ba. To wannan ciwo ya zo ya hana mutane yin waɗansu ayyuka. To rashin waɗannan ayyukan ne ya sa yau fertilizer shine taki na zamani ba mu samu, saboda port charges da kanshi yau manomi mai sayar da fertilizer bai yi biya balle ka taki na zamani cikin kasan mu. Sannan kwanakin gada abunda ya faru kasan Russia da Ukraine, kowa ya san cewa yau zamanin da muke ci noma in ba da takin zamani ba, kasan mu da kanshi yayi rauni. Shi sa shi an sa mai taki na zamani, sa'annan mu yi mu samu abinci. To amma yau in ba wannan taki na zamani, ba yanda zamu yi mu samu abinci daidai yanda muke so. Shi sa muna kira ga gwamnati ayi kokari a san yanda za a magance rashin wannan taki na zamani. Amma mu kiran da mu muke yi ma manoma shine a ce wannan takin zamanin nan ya zo ya iske mu. Mun saba amfani da abunda shine kashin raguna, kashin shanaye, kashin dabbobi daban-daban. Wannan yau in manomi kana shukin masara, she kana kiwon dabbobi, kaga abu biyu kenan kake. Kudin da zaka doki ka teka sai takin zamani, ba zaka share wannan gidan dabbobin ka kafta da shi waje kana neman zoom lion wai zaka bashi ya kai bola ban. A'a, ana ajiyewa ne a doki ayi amfani. Kaga kai ka kashe dabba biyu da dusi daya, kai ke noman ka na dabbobi kana kuma shukin ka. In lokacin sa taki na zamani ya kai baka da shi, kwashe kashin dabbobin ka zuba cikin wannan gona, ka bar shi 7-2, 7-3. In hadari 3 yayi ka shiga, kaga irin amfanin da zaka samu daga wannan kashin shanaye ko kashin dabbobin da muke magana. Sai samu kiran da muke yi kenan. Yau mun samu report daga FAO cewa in ba mu yi la'akari ba, in ba mu sa matakai da zai kiyaye Ghana ba, la Allah za mu iya samu mutane fiye ga miliyan uku sun shiga cikin rashin samun abinci. Abunda muke gani yanzu haka da alaman maganan su ya iya afku. She dai in mun sa matakan da ya kamanci a sa yau shine muna kira kowane lokaci kan batun karancin ruwa wurin noma. Da farko nayi batun sakiyan yanayi na wurin hadari. Abu biyu ke damun yau Ghana ko in ce Africa shine rashin ruwa ko yawan ruwa. Shi Bature ke cewa drought ko flat. Waɗannan ababe biyun ga su za su sa in mutum manomi yayi shuki hadari bai zo ba, bai da inda zai samu ruwa ya ba wannan kayan abinci su shuku. To in haka ya faru, mafitan kawai shine mu samu wurin ruwa, shine irrigation system. In mun samu irrigation system, ba dole ne shi an yi babban irrigation dam ba, a'a, an iya a taimaki manoma 10 su samu dan rijiya da zai iya taimake su wurin samun ruwa ma abincin su. Ko a'a, in ya samu yanki kaman da ya na gari sai a yi musu wannan shi wannan wurin ruwa da zai iya taimake su su iya ba dole dole ne shi an yi shi babba abinda zai fidda mu shine muna kira ga banks da gwamnati da kanshi a shiga a duba kan interest rate shine wannan abinda muke biya kan rancen da ake ba mu na banki in interest rate ya je kasa to la Allah manoma za su iya su samu nasu su ma su iya su yi aikin su
masu sauraro a nan za mu dace a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban shirin yanzu a madadin bakon namu Malam Jafar Dankwagiya da kuma wakilin Makumasi Hamza Adam sai kuma Jude Leathers Gresham da tare ta mana sauki da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Bari mu fara da sakon Sani mai lenge-lenge ya wuri ya ce fitar da dala miliyan 8,300 da hukumar lafiya ta duniya ta yi daga asusunta na shirin ayyukan gaggawa domin tallafawa mabukatan agajin lafiya da miliyan 10,600 a yankin Sahel ya yi daidai da fatara Allah ya sa haƙa ta cimma ruwa. Sai sako na gaba ya ce a yau muna son dan Allah ku miƙa mana sakon taya murnar mu zuwa ga ƴan uwa ƴan jarida wannan tasha ɗaya tamkar da dubu murnar ranar ƴan jarida wannan shekara ta 2022 ranar da babban zauren majalisar ɗinkin duniya ta ware wa dukkanin ƴan uwa ƴan jaridan wannan duniya domin nuna wa al'ummar duniya irin gagarumar gudumawar da ƴan jaridar ke badawa ga dukkanin abubuwa na daɗi da ma akasin haka a faɗin duniya sako daga Aliyu Usman Taka Lafiya da Malam Umar Kamba ya wuri da Sani Ashafura Mai Goro da ɗan Asabe Mai Fata da Hamza Galadima birnin Kebbi. Sai sako daga Shehu Adamu Rijau shi kuma cewa yayi a sallah dai ta zo ta wuce fata shine za mu ci gaba da aikata kyawawan ayyukan da muka aikata a watan azumin Ramadan da ya gabata ba wai mu yi watsi da su ba kamar yadda wasu suka saba Allah ya sa haka amin. Sai sakonmu na ƙarshe daga Jamilan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Fati Ado Salati Goma suka ce salam VOA Hausa dan Allah ku ba mu dama mu yi kira ga masu ganganci da ababen hawa a yayin gudanar da shagulgulan bikin sallah da cewa ya kamata su yi wa kansu yamin laili su daina domin babu abin da ya kai lafiya da'i a rayuwar bil adama. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyinku.
Kafin mu karkare shirin ga Ibrahim ya dawo da labarai a takaice.
To Mahmud a Ukraine magajin garin birnin Mariupol da aka yi wa ƙawanya ya ce har yanzu akwai 'yan ƙasar wajen 100,000 da ke cikin birnin. Musulmi a India sun yi bukukuwan sallar Idin wannan shekarar a yau Talata. Bukin da ke zuwa bayan hare-haren da aka yi ta kaiwa al'ummar musulmi a watan Ramadan. China na shirin ƙara yawan asibitoci don tunkarar yawan yaduwa da cutar COVID-19 ke yi, duk da yake adadin sabbin kamuwa na ci gaba da zama kaɗan.
To masu sauraro da kuma kamar kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku yi nisa ga tawagar yadda gobe nan tana shirin shigowa yanzu kan a madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Julie Leathers Gresham da ta hada shi wannan shiri da injiniyarmu Nashwan ni Mahmud Lalo nake cewa auna lafiya.